Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dallol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya, za a ji matakan da hukumomi ke daukawa don tabbatar da tsaro a yankin Debi na maradin jamhuriyar Niger. To ko me ko kuma dan me jamhuriyar Niger ta hana farautar barewa?
Riba ce ta kasa. Wani wuri babu su. A gansu ma da ido amfani ne.
Kamar kowane lokacin hantsi na ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafar da shirin Kallabi. Naziru Ahmad Hausawa zai gabatar da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta mai da ɗaruruwan dubban 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh domin gujewa azabar da ake musu a jihar Rakhine da ke Myanmar, a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Mint Khan, wanda sakatare ne na dandindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadugo da ƙaurar jama'a da kuma yawan al'umma a ƙasar ta Myanmar, ya ce an rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Sama da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 600,000 ne suka tsallaka zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke Bangladesh. Ƙasar ta Bangladesh ta ce nan da watanni biyu masu zuwa za a fara aikin kwaso 'yan ƙabilar ta Rohingya.
Yayin da ƙungiyar ISIS take ta rasa mafi yawan yankuna da ke hannunta da kuma ƙarfin ikonta a Siriya da Iraki, gwamnatocin ƙasashen yankin Arewacin Afirka sun ce suna fargabar cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a gabas ta tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan nasu. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, inji ministan harkokin wajen Algeria Abdulkadir Mashel yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin Al-Ahira. A 'yan kwanakin nan, rahotanni suna ta nuni da cewa akalla mayakan ƙasashe wajen 5,600 sun baro fagen yaƙi bayan da aka samu galaba akan ISIS a Siriya da Iraki. Ɗaruruwan mayaka daga ƙasashen Arewacin Afirka da suka hada da Tunisia da Maroko har sun riga sun koma ƙasashensu, a cewar wani rahoto da wata cibiyar bincike da ake kira Sufan ta fitar, wacce ke da headquarta a birnin New York, take kuma bibiyan al'amuran da ke faruwa a yankin.
Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jiya Alhamis, sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ci bam ɗin wanda ya fashe a Jalalabad headquarter lardin Nangarhar, ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan wato yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Kogani ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tsige shi. Ƙungiyar ISIS ta yi amfani da kafa yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ce take wato ta kai wannan hari, tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50 a wannan harin.
An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su. Wani jami'in jam'iyya mai mulki ta ZANU PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai yi murabus ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulkin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi Mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashi yana mulki. Kakakin majalisar dokokin ƙasar ya ce a yau Juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Zimbabwe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Uganda sun cafke manyan jami'an gidan jaridar Red Pepper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa. ‘Yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafa ta da harshen Ingilishi a ranar Talata. Suka kama ‘yan jaridan waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin ƙanzon kurege a ranar Litinin. Labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban Uganda Yoweri Museveni na shirin kifar da gwamnatin Rwanda da Paul Kagame ke jagoranta. Baya ga tuhumar ta cin amanar ƙasa, ana kuma tuhumar ‘yan jaridan da laifin wallafa labari mai tunzirarwa wanda ka iya yin barazana ga tsaron ƙasa, a cewar mai magana da yawun ‘yan sanda Emilian Kayima a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sai dai hukumomin na Uganda ba su faɗi takamaiman ranar da za a gurfanar da ‘yan jaridan a gaban kotu ba.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga jamhuriyar Niger, inda gwamnatin jihar Maradi da gwamnatin tarayyar Niger suka tashi haikan wajen tabbatar da tsaro a yankin Debi, inda aka kashe hakimi da wasu mutane biyu. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Bayan faɗan da ya wakana tsakanin manoma mutanen garin Debi a cikin gundumar Tesawa a jihar Maradin jamhuriyar Nijar da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da mai garin Debi kenan mutum uku, gwamnan jihar Maradi Alhaji Zakari Umaru ya isa wannan garin kuma ya yi jawabi ga al'ummar garin Debi kamar haka.
Jama'a da suka jihar Maradi, suna yi muku ta'aziyya a matan Allah subhanahu wata'ala da hurtaka. An yi muku laifi ba karamin laifi na ƙarshe akai mu, wani ƙarshe babu wani, kuma sai kuka zo kuka fadda laifin da akai mu, kuka aikata laifi wanda ya lumka wanda an kai muku sogo. Abin da muke so ku sani, ita doka babu wanda ya kare mu, in ba dan doka ba da mu duka nan ba mu, mu masu ƙarfi wanda doka ce ta ba mu shi, abin da mu ba mu yi ba da ƙarfin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu, sai ku kuka yi shari'a da ta Allah da ta bariki, babu wanda ta yarda a yi amfani da kai. An ce an zalumce ka da kai ƙara wajen hukuma, in hukuma ta zalumce ka Allah zai yi mata hukunci. Mu yanzu za mu bari doka ta yi aikinta, mu hudda mu kowa haƙƙin shi, shi ne wanda a fuska mu, in ba mu yi ba Allah zai tambaye mu, kenan babu wanda za mu yaye ma Allah zai tambaye mu. Wanda ya yi sanadin rasuwar hakimi ya kawo kanshi ga hannun hukuma, kun je kuma kun kashe wasu waɗanda an bai shahara, to wanda sun aikata shi su yi irin yadda wanda ya kashe hakimi.
Haka ma ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya fito da wata sanarwa wadda a cikinta ya tabbatar da afkuwar lamarin da mutuwar mutane uku, tare da mika ta'aziyya na hukumomin ƙasar ga yallama matan da fata ga dukkan waɗanda itila'in yasa suka ji ciwo. Hasali ma sanarwar ta ofishin ministan cikin gida ta jamhuriyar Nijar ta yi bayanin cewa tuni hukumomin ƙasar suka tura dakaro a wannan yankin domin tabbatar da ganin zaman lafiya ya komo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga shata.
Baban kanmu dan Usman, gwamnan jiwa mai ban tsoro dan Shehu, toron jiwa ba fasawa dan Usman, baba kanka da mai kwali kan gwanji mai rangon gwan wili dan Tijjani, wili mutumin shata.
Yeah.
Gaida Mahdi mai dogon zamani, har yanzu muna jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka tashi haikan wajen kare wasu dabbobin daji daga mafarauta. Tamar Abari gare ki.
Kanal Abdurrahman Yakuba jami'in gandun daji ne a nan jihar Damagaran.
Kusa hanyar Tanut an ka samu wadansu barewu tar da mutane suna tare da su. Mota aka samu da hwari da barewa hudu, biyu sun mutu, biyu dare. Bayan wannan mota kuma aka samu moto da barewa biyu, kuma can hallau dungun magarba wani moto ya sake dawowa shi ma nan bisa hanyar bare ta Tanut, shi ma aka same shi da barewu hudu da mutane biyu a sama. To duka dai gaba ɗaya dai yanzu da muna da guda a nan wajenmu, gaba ɗaya da jimilla sai ba da bariya takwas suke hannunmu da mutum biyu. Su wannan mutanen biyu muna cikin gyara takardu a kai majuju a rike kuma da tara.
Doka ce dai ta ƙasar Niger ta yi hani da a kama barewa sai fa inda hujja mai ƙarfi.
Yo, ai baka da inci azin kawai a ga barewa gidanka. Doka ta hana, ba a kuya bace da zaka je kasuwa ka sayo. Kenan duk wanda gani kawai barawo ne, barawon daji ne na barewa.
Ko menene makomar waɗannan barewu da aka kamo?
Wannan barewu da kama daji za a maida su, a kai su daji a sake su inda aka kamo su. Riba ce ta ƙasa, wani wuri babu su. A gansu ma da ido amfani ne.
Musa Mudi wakili ne na wata kungiya wadda ake ce ma kwalliya mai yaki da farauta a yankin Termit.
Mu da kanmu da yake mu ƴan harhula ne, muna bakin kokarinmu bisa tare. Duk abin da muke ya shayi gandun daji mu za mu kawo musu labari. Su aikata, mu muna nan akan wakilansu a kowane lokaci. Wanda duk yana kishin wannan gandun daji da yake arzikin kasa ne, duk wanda mai kishin kasa ya ji wannan zance zai kawo goyon bayan shi bisa wannan. Bisa wannan ba za mu ja baya ba. kowanne ta wannan mu zai ga mu.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida tabar da wannan rahoton, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiyar mawaƙiyar Hausa mai tasowa mai suna Zainab Ishaq, wadda aka fi sani da Zuna Z-Shark. Wannan mawaƙiyar dai ta fi mai da hankali ne akan waƙoƙin hip-hop na Hausa. A hira ta da ita ta fara da ba da ɗan taƙaitaccen tarihin rayuwarta.
Da farko dai asalin sunana Zainab Ishaq Muhammad. An haife ni a unguwar Brigade da ke ƙaramin hukumar Nasarawa a nan jihar Kano. To daga baya kuma na koma zama a Jambulo da ke ƙaramin hukumar Gari. A cikin Kano ne makarantar firamare Kwanji ya zuwa tashiri ma duk a Kano ne yake. To har yanzu dai alhamdulillahi ina cikin Kano ɗin da zama. Na wuce makarantar gaba da sakandare inda na je makarantar Aminu Kano College of Islamic a Lagos a nan ne NCEE na. Sai na gama shi yanzu haka ina neman admission ne a jami'an Bayero na nan Kano.
To yanzu me kike yi a rayuwarki kafin ki samu makaranta a jami'ar Bayero?
To yanzu ina yin waka.
A waka kike ashe Zabiya ce kina?
Dace haka ne.
To wace irin waka kike yi?
Ina yin waka ne na hip hop.
To waka hip hop kenan da Hausa. Me ya ja ra'ayinki kika fara waka?
Yawwa, abin da ya ja ra'ayina na fara waka kawai shine in isar da sakonnin da nake da su ga al'umma cikin sauri. Kin ga gabaki daya hanyar waka idan muka dauke shi za ki ga a cikin kaso 80 bisa 100 waka gabaki daya hanya ne na isar da sako. Kuma duk sakon da za a aika ta cikin waka yana saurin isa ga mutane, dubban mutane ma cikin kankanin lokaci. Saboda wannan yaji turama wancan ko ma da ba ta hanyar tuturawa ba ko ta hanyar sanyawa a gidajen rediyo, tunda yanzu mutane duk hankali an waye da sauraron gidan rediyo. To idan an saka waka a cikin gidan rediyo dole wani zai dauki sakon da yake ciki ko da wani bai dauka ba.
To yawanci zaki ga mawaka suna da wani abu da ke cikin zuciyarsu da suke son su isar da wannan sakon ga jama'a. Ke a rayuwarki wannan muhimmin abu ne da ya fice miki tuwa ƙwarya kika so ki bayyana wa jama'a ko kuma kika bayyana ma jama'a ta hanyar waka?
Yawwa, illa shaye-shaye musamman ga ƴaƴa mata a wannan lokacin da matasa. Wannan abu shi yafi damuna, shine dalilin da ya sanya na ga ya dace a ce in yi waka in isar da wannan sakon nawa. Ta cikin sauki kuma ta cikin ruwan sanyi na tabbata zai isa ga kunnen al'umma masu dimbin yawa. Kuma in Allah ya yarda da nilin wannan za a samu sassauci, za a samu gyara ko da abin bai tafi gabaki ɗaya ba.
Kin taɓa haɗuwa da wasu mata ne masu fama da wannan matsalar ta shaye-shaye?
Tabbas na taɓa haɗuwa da su.
Ta yaya kika ga wannan abin ya shafi rayuwarsu da har abin ya taɓa zuciyarki?
So lokacin mace ta farko da na haɗu da ita na fito zan yi tafiya ne. To sai na ganta mace ce sosai tana tsaye mai adare ta sau yana ta cin mutuncinta yana zaginta. Ashe wai ta ɗauke shi ta ce ya kai ta guri kaza, shi bai fahimci cewa tana cikin maye ba, ya ɗauke ta ya kai ta inda zai kai ta. To sai da suka je inda za su je ɗin da ya tambayi kuɗin shi tana cikin wannan halin ma yanzu take gaya mishi ita ba ta da kuɗi. Ni kuma a lokacin na fito ni ma na gaske suna wannan abin. To kawai ganin yanayin abin da ya faru abin ya taɓa zuciyata matuƙa kuma ya ɓata min rai.
Kin taɓa yin wata waƙa game da illar shaye-shaye?
Na taɓa yi, akwai waƙan da na yi a Dina Maye.
To ban ma tambaye ki ba da shekara nawa kika fara waƙa?
To na fara waƙa a lokacin ina da shekara 19.
To ya aka yi kika shiga fagen waka?
To na shiga fagen waka dalilin wata ƙawata ne. ita mawaƙiya ce. To muna tare da ita a makaranta wani lokacin in ta zo tana yin ayyukanta ko tana rubuce-rubucenta na waƙa. Sai in ce mata, to yanzu shi wannan rubutun kawai zuwa yake zo menene? Sai ta ce mini, ke ma za ki iya yin waƙa. Ki je ki zauna ki shigo ki tunani akan wani abu ki ga to ya za a yi ki juya shi ki mayar da zancen ki ya kasance waka. Sai na ce masa to shikenan zan je in gwada. Lokacin da na je sai na dauki nayi wadansu dan rubututtuka dan kadan ba ma mai yawa ba. Sai na zo sai nake nuna mata. A lokacin ba daidai nayi ba amma sai ta karfafa min gwiwa sai take ce mini amma gaskiya za ki iya waka. Sai na ce mashi yanzu in na ce zan yi waka ai ban iya ba. Sai ta ce kar in damu komai ai a hankali ake yin shi. To da kwarin gwiwan wannan na samu abin ya shiga cikin zuciyata kai tsaye na samu karfin yin shi.
Jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Zainab Ishaq da Ms. Julie Gresham da ta hada mana sauti da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Tuwa gaida ina rasu Ibro, yanzu kuma ga Naziru Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakon ranar cika-ciki na Trump shine ku yi mun godiya. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya aika da sakon ranar cika-ciki ga al'ummar kasa a jiya Alhamis, inda ya ce lokaci ya yi da za a gode masa. A rubutun da ya yi a Twitter da sanyin safiyar ranar da ake gudanar da bikin na cika-ciki, Trump ya ce, "Kasarku ta fara yin kyau kwarai da gaske, ayyukan yi sun fara dawowa gida. Kasuwar dallanci mafi girma da aka taɓa samu. Sojojanmu na ƙara samun ƙarfi, za mu gina katanga. Hukumar kula da tsaffin sojoji na kula da tsaffin sojoji kamar yadda ya kamata. Babbar kotun ƙoli mafi girma. Rage dokoki mafi girma. Raguwar marasa ayyukan yi mafi ƙaranta cikin shekaru 17. Trump dai na yin bikin cika-cikin ne a Mar-a-Lago daga keɓaɓɓen club ɗinsa na musamman da ke Palm Beach a Florida. A farkon satin nan ne dai Trump ya rubuta a Twitter inda ya ce baya samun isasshen yabo sakamakon kokarin da ya yi na sawa a sako wasu 'yan kwallon kwandon kwaleji uku da aka tsare a China. Sai kuma jaridar Washington Post ta tarawaito labari mai taken an gudanar da faretin Macy's da manya-manyan balambalan da 'yan badujala da kuma tsaro. Labarin ya ci gaba da cewa sabbi da kuma tsaffin fuskoki sun yi maci a faretin kamfanin na Macy's da ake gudanarwa a duk ranar cika-ciki. A yayin da jami'an 'yan sanda suka fita a shirye domin gudanar da harkokin tsaro a shekarar da ta kasance aka fuskanci hare-hare akan al'umma akan bukukuwa da ake gudanarwa a waje. Wannan fareti dai na ɗaya daga cikin manyan bukukuwan da ake gudanar da su a ƙasa, inda ake maci na mil 2.5 a Manhattan da ke New York da 'yan badujala da mawaka da 'yan wasan daɓe na Broadway gami da manya-manyan balambalan da ke yawo a sama masu siffar mutum-mutumi na yara da suka hada da Olaf na shirin Disney mai suna Frozen da kuma Chess na shirin Paw Patrol har da kuma wasu sabbi. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken dan majalisa ya faɗa wa wata mata cewa zai kai rahotonta ga jami'an 'yan sanda a majalisa saboda za ta tona masa asiri kan rayuwarsa ta lalata da yake yi a sirri. Dan majalisa mai suna Joe Barton na jam'iyyar Republican mai wakiltar Texas ya nemi gafara a ranar Laraba da ta gabata sakamakon wani hoto nasa da ke yawo a yanar gizo. Ya faɗa wa matar da ya tura wa hotunansa tsirara ta hanyar sakon waya da kuma faifan bidiyo cewar zai kai rahotonta ga 'yan sandan majalisa domin kuwa za ta tona masa asiri. Kamar yadda wani faifai da aka ɗauka ya nuna wanda jaridar Washington Post ta samu. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazar Ahmad Hausawa sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To kai da Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya. Do Allah biyo ya Hausa a hisannin da sako na ga ilahirin 'yan Najeriya gaba daya, musulmi da Krista, dangane da irin barazanar da Nijar yankin Niger Delta na yi na maida hari a bututun mai na Najeriya. To gwamnatin Najeriya kada ki saki bakinki ko idanunki a kawo miki cikas, a kawo maka ƙasa cikas da duniya ga al'amuranki na ci gaba. A tashi tsaye.
Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da Kalmar kuma ta Bali Jartara Bataryar Najeriya. Haƙiƙa wadata al'ummomin yankin Barno kuma mu ce yankin Arewa maso gabar da Abinci yana da matuƙar muhimmanci ganin cewa tashin hankula ya sa a yankin Barno da wasu yankuna na sassan Arewa maso gabar ba su ma samun sunoma ba. Haƙiƙa kuma rashin samun abinci zai kawo ƙarancin a wannan yanki, da kuma fatan wannan taimakawa da baya a wadata wannan yanki da abinci zai zama alheri ga yankunan da ma sauran yankunan da suke sassan Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum jami'o Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burhan cikin Najeriya. Sanan karamin hukumar zamawa ta rezoci Najeriya da ke kiran ku. Kuma ina so yau da ke yau ranar ke babbar rana ya ke Juma'a babbar rana. Zan yi tsokaci game da kashe-kashen da ke a nan ƙasar Gombe a cikin garin Liman. Wannan kashe-kashe da ake ubangi Allah kamar sauƙin sa. Allah kamar sauƙin wannan kashe-kashe da ake yi. Allah sauƙi mana, sai mu da addu'a. Ubangi Allah sauƙi mana a lokaci na mu. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Malam Ibrahim Burhan cikin Najeriya.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta mayar da ɗaruruwan dubban 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh domin gujewa azabar da ake musu a jihar Rakhine da ke Myanmar, a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Mint Kine, wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadugo da kawar jama'a da kuma yawon al'umma a ƙasar ta Myanmar, ya ce a rataba hannu kan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa wannan bayani nasa ba. Yayin da ƙungiyar IS take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma ƙarfin ikonta a Siriya da Iraki, gwamnatocin ƙasashen yankin arewacin Afirka sun ce suna fargaba cewa dawowar mayaƙa daga fagen wato yaƙi a Gabas Tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan su. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, inji ministan harkokin wajen Algeria Abdul Qadir Masahel yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin Al-Qahira. Wani harin kunan bakin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jeji Alhamis, sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ce bom din wanda ya fashe a Jalalabad headquarters lardin Nangarhar ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Hugiani ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tsige shi. Ƙungiyar IS ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ce ta kai wannan hari tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50 a harin. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su. Wani jami'in jam'iyyar mai mulki ta ZANU-PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatarwa da muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai ya yi murabus a ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun zargi Mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokanan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashe yana mulki. Kakakin majalisar dokokin ƙasar ya ce a yau Juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Zimbabwe. Hukumomin ƙasar Uganda sun cifke manyan jami'an gidan jaridar Red Pepper su 8 inda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa. 'Yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafawa da harshen Turanci a daren jiya wato a ranar Talata. Suka kama waɗannan 'yan jarida waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin ƙanzon kuregi a ranar Litinin. Labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban Uganda Yoweri Museveni na shirin ya kifar da gwamnatin Rwanda da Paul Kagame ke jagoranta.
To ba saurare ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Daryl Smith, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.